ils seront aussi les derniers.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 29 ga watan Janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau Asabar ne aka gudanar da bikin mika sandar girma ga mai martaba sarkin Gaya Dr. Aliyu Ibrahim, wanda yayi jawabi kamar haka a wurin bikin nadan.
Ina gane godiya ta musamman ga magabatan waɗanda su da barka sosu su ne kamun mu da mutane yanzu. Muna amfani da wannan dama mu tabbatar wa da jama'a wannan masarauta cewa da idan Allah za su sami mu masu jajircewa wajen kula da dukkan al'amuran.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa yayin da aka fara wasannin quarter final na gasar cin kofin Africa, kasar Kamaru ta yi nasara akan kasar Gambia da ci 2-0 a wasan da aka fafata a yau Asabar. Muna kuma tafa da shirinmu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka Almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma yanzu dai sai a gyara zama a jahanan da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Babban jami'in sojan Amurka ya yi gargadin cewa Rasha za ta haddasa tabarbarewar lamura da mace-mace da kuma barna ga dukkanin bangarorin idan ta yanke shawarar warware sabanin da ke tsakaninta da Ukraine ta hanyar amfani da karfin soji. Babban hafsan hafsoshin sojan Amurka, General Mark Milley, ya ba da wannan gargadin a jiya Juma'a. Yayin wani taron manema labarai da ba kasafai aka saba yi ba a ma'aikatar tsaro ta Pentagon tare da sakataren harkokin tsaro Lloyd Austin, inda dukkanin su biyu suka dage cewa za a iya kaucewa aukuwar bala'in idan Moscow na son ja da baya daga inda take. Zai haifar da asarar rayuka masu yawa, kuma za ku iya tunanin yadda hakan zai iya kasancewa a cikin birane masu yawan gaske, in ji shi. Zai zama mai abin tsoro, zai yi muni, amma kuma ba lalle ba ne. Gargadin Amurka na jiya Juma'a yana zuwa ne yayin takun saka tsakanin Rasha da Ukraine da ya kai wani matsayi. Daren jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa 'yan jarida cewa zai ƙara yawan sojojin Amurka a cikin ƙungiyar tsaro ta NATO da ke gabashin Turai. Masana kimiyya 300 sun ce kasawar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na samarwa da sauran ƙasashen duniya damar yin allurar rigakafin COVID-19 ta hanyar rashin kulawa da lafiyar jama'a, wanda ya haifar da sakamakon yanayi da aka samu na nau'ukan cutar daban-daban kamar nau'in Omicron mai saurin yaduwa da ya bayyana. A wata wasiƙa da suka aike wa Firaministan Birtaniya Boris Johnson, masana kimiyyar sun ce an saka mutanen Birtaniya da hukumar lafiya ta kasar NHIS cikin hadari saboda manufar rigakafin Birtaniya ta duniya, a cewar wani rahoto a cikin jaridar The Telegraph. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa wasiƙar ta buƙaci Birtaniya da ta goyi bayan cire haƙƙin mallakar fasaha na allurar rigakafin da gwaje-gwaje da jiyya na COVID-19. Jaridar The Telegraph ta rawaito cewa masana kimiyyar waɗanda suka rattaba hannu kan wasiƙar, ciki har da wanda ya lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel kuma tsohon shugaban hukumar lafiya na ƙasa na Birtaniya, sai dai mutane biliyan 3 har yanzu ba su karɓi allurar rigakafi a duniya ba. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar, wata kotun soja a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo za ta yanke hukunci da aka daɗe ana jira a shari'ar nan da take yi kan kisan wasu ƙwararru biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2017 a yankin tsakiyar ƙasar mai fama da rikici. An shafa fiye da shekara 4 ana shari'ar mutane da dama kan kisan da ya girgiza jami'an diflomasiyya da ƙungiyoyin agaji, kodayake har yanzu ba amsa muhimman tambayoyi kan lamarin ba. Michael Sharp ba Amurka da Zaida Catalan 'yar Sweden da Chile sun ɓace a lokacin da suke binciken tashin hankali a yankin Kasai bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauke su aiki don su yi binciken. Suna gudanar da binciken kan manyan kaburbura da ke da nasaba da mummunar rikicin da ya ɓarke tsakanin gwamnati da wata ƙungiya ta yankin. An gano gawarwakinsu a wani ƙauye a ranar 28 ga watan Maris na shekarar 2017, kwanaki 16 bayan sun ɓace, an kuma fille kan Catalan. ‘Yan sanda sun faɗa yawa sabar cewa an kama mutane 11 bayan wani kazamar rikici da ya ɓarke a wani gidan rawa a yankin gabashin ƙasar Indonesia. Faɗan da ya ɓarke ne a ranar Talata da ta wuce a Sorong, wani gari mai zaman lafiya da ke lardin yammacin Papua, kuma mutane 18 suka hallaka, mafi yawansu a wata gobara da ta tashi a gidan rawa na 00. A baya da rundunar 'yan sandan ƙasar Indonesia ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 19, amma daga baya aka gyara adadin bayan wani ci gaba a wurin. Mun kama mutane 11, inji shugaban 'yan sandan yammacin Papua, Purnagogo Sihombing, a wani taron manema labarai. Ya ƙara da cewa 2 daga cikinsu ana kyautata zaton suna da hannu a daɓa wani mutum wuƙa. Ana zargin wasu mutane 9 da kunna wuta da ta hallaka baki da ma'aikata a gidan rawar da suka haɗa da wani bako DJ da tawagarsa. Sihombing ya ƙara da cewa 'yan sanda na neman wasu mutane 7.
To a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yau ne aka gudanar da bikin miƙa sandar girma ga mai martaba sarkin Gaya Dr. Aliyu Ibrahim, wanda mai alfarma sarkin Musulmi ya jagoranta har ma sarkin Musulmai ya yi nasiha da jan kunne ga shugabanni a Najeriya. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Dibin dibatar mutane daga ciki da wajen Najeriya ne suka hallara a garin Gaya, shalkwatar masarautar Gaya a jihar Kano, domin shaida bikin bada sanda ga sabon sarkin wanda gwamnatin Kano ta nada a watan Satumbar bara, biyo bayar da suwar mahaifinsa Alhaji Ibrahim Abdulkadir. Sabon sarkin Gaya kenan Dr. Aliyu Ibrahim yayin karɓar rantsuwa a yau daga babban limamin Gaya Malam Tijjani Jazuli. Daga bisani mai sabon sarkin ya gabatar da jawabi.
Ina gane godiya ta musamman ga magabatan waɗanda ka tabbatar su ne kawo mu inda muke a yanzu. Muna amfani da wannan dama mu tabbatar wa da jama'a wannan masarauta cewa da idan Allah za su same mu masu jajircewa wajen kula da dukkan al'amuran, za mu zama masu juriya wajen sauraron su, za mu wuce musu kuma gaba wajen kula da hakkin su.
Mai alfarma sarkin Musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku da ya jagoranci taron ya yi nasiha ga kafatanin shugabanni a matakai daban-daban a Najeriya.
Daga cewa wannan shugabanci da Allah ya baka zai zama sanadin shiga ka aljanna Firdausi ko shiga ka wuta. Daga shugabanni mu ƙara jin tsoron Allah, mu taimaka ma al'umma, mu taimaka ma sauran mutane da muke aiki da su wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu shugabancin su. Domin sai Allah ya tambaye mu akan wani shugabanci da ya bamu, kuma dole mu ba da amsa.
Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje, wanda shine ya miƙa sandar ga sabon sarkin na Gaya, na cewa
sabon sarki, muna roƙonka ka ba mu cikakken haɗin kai domin mu gudanar da mulki kamar yadda ya kamata. Musamman muna so ka lura da al'amarin tsaro domin babban matsala ce a Najeriya yanzu. Saboda haka lallai ka yi aiki da hakimanka, a yi aiki da duka masu faɗa a ji. Sannan kuma muna roƙonka a kula da maganar ilimi, a kasance an ba aikin noma muhimmanci sosai da sosai, domin aikin noma shi ne abin dogaro a cikin wannan lokaci namu.
Tsokaci akan tarihin masarautar Gaya wadda ta kafu fiye da shekaru 1000 da suka shuɗe na cikin jadawalin taron na yau.
Lokacin da aka fara sarautar Gaya har zuwa kansa an yi sarakuna 70, shekara wajen 1250 ke, kuma a cikin jinsin Fulani shine na 15 na Kurawa, wanda suka yi sarautar gaya. Kuma daular gaya ta Hausawa ta rushe Kanuri sun yi Fulani sun yi.
Dan masanin gaya kenan Alhaji Nur Alkali wanda ya gabatar da makala game da tarihin masarautar gaya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Gaya a Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A yau Asabar ne aka fara gudanar da wasannin quarter final na gasar cin kofin Afirka dake gudana a ƙasar Kamaru. A fafatawar da aka yi yau, ƙasar Kamaru mai masaukin baki ta yi nasara akan Gambia da ci 2-0. Wakilin muryar Amurka, Muhammad Awal Garba, ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kasar Kamaru ta doke kasar Gambia da ci 2-0 a yayin da ake buga wasan quarter final a birnin Douala, musamman ma a filin wasa na Jafuma wanda yake daukan mutane 40,000, sama da mutane 30,000 ne dai suka shiga wannan studio din. Yanzu haka gabas da yamma, kudu da arewa na kasar Kamaru suna ta farin ciki na samun wannan tagomashi da suka yi, musamman ma yanga Ekandi dan wasa wanda yake dauke da lamba 12 daga dawowarsu daga ranin hutu ne sai ya fara balabale guda biyu a minti 11 da fara wasan na ranin hutu, da aka ci gaba kuma da minti 18 ne sake kulara wani baldin a lagar kasar ta Gambia. Ga Allah musu ya kullun kafa suke ta nuna farin cikin su na wannan nasara da kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi, da mutuna shirin kaiwa ga wasan kusa da na karshe.
Gaskiya muna cikin farin ciki yau nan game da wannan dukan da muka yi. Kun san cewa waɗannan ƴan Gambian nan sun fara jin tsoro a soni, shi yasa ba su yi ainihin bol ba. Sun ga kuma jama'u a tseren da ba su taɓa gani ba tun da suke bugawa. To muna murna, muna ce Kamaru ta yi gaba kuma. Eh wallahi yau fa ranar farin ciki ne a game da mu, saboda Kamaru yau alhamdulillah ta nuna mana cewa muna daga ciki ƴan bol da suka nuna mana farin ciki a game da sha'ani Cup d'Afrique nan. To dai muna fata Allah dai sa mu dauki kofin nan. Allah sa dai kuma kofin ta zauna a nan Kamaru. Kuma mu nuna wa duniya mu ba mu baki, ba mu wani nuna kai, ba mu wani abin a hankali muke tafiya. Da iko Allah dai za mu dauki wannan kofin.
Amma a gaskiya ina farin ciki. Ina farin ciki bai farin ciki da wallahi da wuciya da zamu mu je da misina. Allah ya ba mu sa. Allah ya ba mu sa. Allah ya kai.
Me zaka fada kai ba? To abin da zan fadi wallahi alhamdulillah mun gode ga Allah. To dama abinda muka saba ne ka samu supportin baya gajiya ko yau sai muna son mu yi murna. To wallahi su wadan ma wallahi sun gogari har sun zuwa su har sun zo kar da final. Allah ba kowa favorite da suka ce duk sun koma ga su sun zo. Allah mu ma na yi na ji dadi zuwa su kar da final, na ji dadi don mu ma an katuben ji haka farko zuwa mu har kar da final.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba da wannan rahota. A shirinmu na wasanni a takaice, za ku ji ƙarin bayani game da wasan na yau a Kamaru. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayar nan mai cewa, assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, ko me ake nufi da hulɗar diplomasiya? Me yasa wata ƙasa kan katse hulɗar diplomasiya da wata ƙasar? Shin me zai faru bayan da Algeria ta katse hulɗar diplomasiya da Morocco? Mai tambaya mai nasara Nasarawa Funtuwa. To idan malam mai nasara Nasarawa Funtuwa na saurare, ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu Alhikaya ya samo maka daga tsohon jakadan Najeriya a Trinidad da Tobago ambasada Hassan Jika Ardo. Nasiru zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa,
to sai tambayar mai sauraron ta biyu duk da wannan mun goye wasu tambayoyi. Yace me yasa wata ƙasa ke katse hulɗar diplomasiya da wata ƙasa?
To wannan kuma ana samun hakan din saboda yayu kamar rashin jituwa tsakanin kasa da kasa wani abu ya faru ko an ci zarafin dan kasa misali dan Najeriya ne yake kasar Saudiya aka ci zarafin sa an nemi kuma kamar yadda ya faru a South Africa abin da ya faru a Najeriya dole a kula da wannan idan har sun yadda sun amince abin da aka yi din an zalunci dan Najeriya ko an ci zarafin sa ko an ji mai wani ciwo ko an kashe wani to dole ne a tabbatar cewa an bi ka'idojin da suka dace idan kuma kasan ta yi yadda to yana Najeriya tana da dama ta tsaye harkan diplomasiya tsakanin wannan kasa da kasa ko kuma wani abin da zai iya cutar da kasar sa sannan ya tabbata cewa wannan kasa na goyon baya abin da zai cutar da ita sannan an nemi a daidaita aka gagara to wannan ana katse harkan diplomasiya tsakanin kasa da kasa misali yanzu muna harkan abin da ya shafi Boko Haram sai muka fahimci wata kasa nan kusa yana goyon bayan harkan Boko Haram a Najeriya Najeriya za ta iya kaza diplomasiyar ta harkan diplomasiyar tsakanin ta da wannan kasa saboda goyon bayan ta'addancin da ake yi a Najeriya na maganan Boko Haram to ire-ire waɗannan abubuwan suna nan da dama ko kuma wani yanki na kasa wasu suke kokari su balle daga wannan dinnan sannan aka fahimci wata kasa tana goyon bayan wannan yanki dinnan su balle daga wannan kasa dinnan to kaga ba wanda zai yadda da wannan dinnan kamar hilinka ne wani yayi da kokari ya bantare wani gefe da hilinka ya mallaka sannan wani yana goyon bayan sa kaga wannan ma a asabi matsala to ire-ire wayannan abubuwan suna da dama suna nan da dama da suke faruwa shi yake haifar da wannan katsai harkar diplomasiyya tsakanin kasa da kasa
akwai kuma sai tambayar mai sauraron nan ta karshe yake cewa menene zai biyo baya ko zai faru bayan da Algeria ta dau matakin yanke hulɗar diplomasiya da kasar Morocco musamman ma kan wannan kasa kenan ta Sahara da harin zuba ta samu yanci ba kuma an samu labarin ma wasu mutanen kasar Algeria ne suka je wannan yanki na Sahara din aka musu kisan gilla menene zai biyo bayan wannan
to ire-ire waɗannan abubuwan sukan faru tsakanin kasa da kasa kuma in ba a yi hankali ba zai haifar da rigima tsakanin rigingimu tsakanin kasa da kasa in ba a daidaita ba shi ya sa wani lokaci kamar African Union kamar United Nations suke shiga irin waɗannan dinnan saboda a daidaita tsakanin kasa da in ba haka ba zai iya hama haifar da yaƙi tsakanin kasa da kasa wanda kuma ba daidai ba ne tunda musabbabin kafa waɗannan hukumomin kamar United Nations kamar African Union kamar ECOWAS da sauransu saboda daidaita irin waɗannan rigingimu din ne ya tabbatar cewa da duk wanda take da laifi sannan an nuna mata laifin ta sannan kuma ta janye daga cikin waɗannan muradin nata saboda ya samu daidaito tsakanin kasa da kasa amma in ba haka ba in ba a yi shiga tsakani ba sai kaga ya haifar da rigima tsakanin kasa da kasa har ma ya kai ga yaki to wannan ne ake gudu
to wannan ya nuna misali ba abun damuwa bane ya ce har zuwa wannan sabon zamani kasar Morocco bata bari wani yanki da ake ganin mai cin gashin kansa bane irin yankin Sahara har yanzu bai samu yanci ba dan na san wannan kasar ta Sahara din nan da bata da yanci tana da ma da wani karamin ofishi kamar na jakadanci a nan Abuja
to kaga irin waɗannan abubuwan nan duka dole ne mutum ya dubi tarihi kafuwar wannan yanki din nan kamar yadda mutane suke daukowa a ce a mu ma muna son mu sami yancin gashin kanmu kamar yanzu South Sudan yadda suka sami abin nan ne irin waɗannan rigingimun sura nan da dama a duniya kuma ba yanda za a ce an kauda waɗannan kacokan a doron ƙasa ba zai yi ba saboda mai a kulli yau mai akan samu mutane saboda wasu dalilai da suka sami harkar rayuwarsu ko harkar irin yanda ake tafiyar da mulki da sauransu wanda su suke gani ba su gamsu ko kuma suna gani ana zaluntansu ana samu irin waɗannan yamatsai a ko'ina a duniya saboda haka idan mutum ya fahimci irin waɗannan abubuwan suna faruwa a yankuna daban-daban sannan kuma wata kasa tana goyon baya wannan kamar in aka dubi abin da yake faruwa yanzu bakan tsakanin Ukraine da kuma abin nan Russia irin waɗannan abubuwan suna nan da dama idan aka dubi irin waɗannan abubuwan din nan to wani lokaci sai ita majalisar ɗinkin duniya take shiga ta daidaita ko kuma in ya shafi ƙasashen Afirka ne sai ga African Union sun shiga in ya fi ƙarfin African Union ita majalisar ɗinkin da karen kanta za ta zo ta shiga tsakani saboda ta daidaita lamura saboda a kiyaye abin da zai haddasa fitina da bace bacen rayuka ana irin wayannan abubuwan saboda adidin tsakanin kasa da kasa amma kulli yaumin dole ne a sami irin wayannan abubuwan saboda kowa da irin tunanin sa kowa kuma da abin da yake bukata idan ka dubi abin da kasar China yanzu abin da yake faruwa tsakanin kasar China da abin nan da Hong Kong da Taiwan akwai irin wayannan ko ina a duniya saboda haka dole ne a sami irin wayannan yamin saboda daga kowa da irin abin da yake bukata kowa yana so ya samu cin gashin kansa saboda yayi wasu abubuwan da yake gani ba a masa alhali ko ba kowace kasa ne za ta yarda da hakan ba
yanzu ambassador Hassan akwai kasar da za ta iya zama ta ce ita ba ruwanta ma da kafa wani ofishin jakadanci ko hulɗar diplomasiya da wata kasa
a babu ai bai yiwa hakan din saboda duk yadda mutum ya kai ga ci gaba dole ne yana bukatar tallafin taimakon wasu kuma dole ne mutanen kasar din nan za su fito su je wata kasa to indai har akwai ƴan kasan a wurin wanda suka kai kimar wani adadi dai da ake bukata a kula da su ba za ka tila za ka ce kai yanzu ka kame kowane mutum dan Najeriya kar ya fito ya bar Najeriya tafi wata kasa ba sannan kuma akwai abubuwa da dama da kowace kasa take dogaro da wata kasa saboda haka harkar diplomasiya ya shafi kowace kasa a duniya wani abin da kike bukata din nan zai fi sauki in kuna da harkar diplomasiya tsakanin kasa da kasa amma in babu harkar diplomasiya saboda samun waɗannan abubuwan din nan zai maka wuya amma in akwai jakadanci to waɗannan za a yi musayar tsakanin kasa da kasa saboda waɗannan hulɗar jakadanci din nan misali kamar Najeriya da Tunida inda na zauna kaga wannan ofishin wannan harka din na diplomasiya da an kula tun da shekara 1973 amma ya wannan ya biyo bayan shi farko yayin shugaban kasa na farko Eric William lokacin da ya taho nan Najeriya kawo ziyara ya nemi kuma a hada zumunci tsakanin Najeriya da Trinidad sannan kuma akwai mutanen mu na Afrika wanda aka dauke lokacin da ake sayan bayi da dama da suke wannan yanki din na akwai bakake da dama da suke wannan yanki din na Caribbean saboda haka shi Eric William yana mutunta Najeriya yana daraja kasar nan yana ganin kuma Najeriya tana da kima a idon duniya kuma za ta iya tallafawa kuma in ba a manta ba shekara 1980 akwai lokacin da kasar Najeriya ta ba wannan kasashen yankin Caribbean din nan ta ba su bashi dala miliyan 5 wanda sun a taimaka saboda cigaban wannan yanki din nan to irin wayannan abubuwan nan bukatun ne yake sa mutane su daini su kulla harkar diplomasiya tsakanin kasa da kasa
a nan bari mu yi amfani da wannan dama ambassador Hassan Dika Bamu sun yi magana kan Mali inda kungiyar ECOWAS ko kasashen ECOWAS suka yi taro a Ghana suka yanke duk wata dangantaka ma da Mali din kasancewar su waɗanda suka yi jin mulki shugabannin mulkin soja sun tsara za su ci gaba da zama mulki har nan da shekara 5 nan gaba bayan ture shi tsohon shugaba Ibrahim Boubacar Keita da suka yi maimakon su yi kokari su dan takaita lokacin sai suka tsawaita kansu na so su dade suna mulki wannan ya nuna yasa ita ECOWAS ta dauki matakin rufe kan iyakokin sama da kasa da hana duk wani wata hulɗa da kasar Mali ne wannan zai wani tasiri hakan zai ne
to wannan zai yi tasiri matukar saboda su mahukuntan kasar Mali za su sami matsala musamman kayayyakin da suke shigowa wannan kasa din nan duk wayannan yankuna din nan da suka yanke harkar diplomasiya da su da kuma sun yanke komai duk wata dangantaka tsakanin su wannan kasa din za a sami matsala sannan kuma akwai abubuwa da dama da su kasar Mali ba su suke sarrafa su ma sun dogaro da wasu kasashe sannan kuma akwai tallafi da ake samu da wayannan kasashe din nan saboda ci gaba wannan kasa din kuma tunda an san cewa harkar shugabanci yanzu a duk duniya an koma harkar demokradiya to ban ga dalili kuma da za a ce yanzu an kawo mulkin soja kuma a ci gaba da gudanar da mulki har sau shekara 5 da a ce bayan shekara 1 za a miƙa wani wanda kaga duk wayannan abubuwan da ba su faru ba amma yanzu su za su sami matsala yanzu misali harkar makamai da sauransu da kuma harkar abin da ya shafi kiwon lafiya da sauransu da duk abubuwan more rayuwa duka ba za su samu a wayannan kafan saboda an yanke harkar diplomasiya tsakaninsu da wannan kafan saboda haka dole ne ana sa a tursa sasu ne a tilar sasu ne su koma demokradiya din nan amma su su zauna ce sai bayan shekara biyu babu dalilin yin hakan din saboda haka dole ne a koma kan turban demokradiya
ambassador Hassan JKR to mun gode kwarai da gaske sai wani lokaci in mun samu wata tambaya musamman da ta shafi harkar diplomasiya ma ne mu yi karin bayani
to Allah ya taimaka Allah ya ba mu nasara Allah ya zauna da kasar mu lafiya
amin kuma
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin ambassador Hassan Jika Ardo da ya ansa mana tambayoyin da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasir Adamu Elhikaya da kuma wanda ya taimaka wajen hada shirin Haili Hailu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
Madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Ayo asabar aka soma fafata wasannin matakin quarter final na gasar kullon gafar cin kofin nahiyar Afrika da ake gudanarwa a kasar Kamaru a wasan farko ta matakin a yau mai masaukin baki wato Kamaru ta doke Gambia da ci biyu da nema wanda ya bata damar tsallakewa zuwa matakin kusa da na ƙarshe na gasar duk da Kamaru din ta soma gasar da dan sanyin jiki to amma manazarta na ganin tana cikin kasashen da ake hasashen za su iya lashe gasar ta bana musamman a yadda kasar ta soma zafafa a gasar a yan kwanan nan yanzu haka kuma Burkina Faso nanan tana karawa da Tunisia wanda aka bayyana a matsayin karon battar karfe domin tantance zakara a cikin su da zai wuce zuwa wasannin kusa da na ƙarshe Burkina da yana cikin zaratan kasashe da ake kallo a gasar to amma kuma Tunisia ma ba kan warlasa bace musamman la'akari da yadda ta yi wa jarar da Najeriya a matakin 16 na gasar a gobe Lahadi kuma za a kece reni tsakanin Masar da Morocco da kuma Senegal da Equatorial Guinea wanda zai kammala jumlar wasanni hudu kenan na matakin na quarter final kungiyar kwallon kafar Everton ta Ingila ta baiwa tsohon kocin Chelsea Frank Lampard aikin horar da 'yan wasan kungiyar Lampard dan kasar Ingila mai shekaru 43 yana zaune ne ba aikin yi tun sa'ar da kungiyar Chelsea ta sallame shi a cikin watan Janairun bara bayan watanni 18 yana aikin zai mai gurbin Rafael Benitez wanda kungiyar ta sallama bayan nasara ɗaya tak da ya samu a cikin wasanni 13 yana jagorancin kungiyar ta Everton Lampard ya kwashe tsawon shekaru 13 a matsayin dan wasa a Chelsea inda ya buga mata wasanni 648 kana kuma ya sami lashe kofunan manyan gasanni 11 da suka hada da gasar Premier 4 da zakarun Turai 1 ya sake komawa Chelsea din a matsayin mai horar da 'yan wasa inda a shekarar sa ta farko ya kai kungiyar wasan karshe ta gasar FA ta kuma karkare kakar wasannin a cikin kungiyoyi hudu na saman teburin gasar wanda ya bata gurbin fafata gasar zakarun Turai a fagen tennis kuma karon farko a cikin shekaru 44 'yar kasar Australia ta sami lashe babbar gasar tennis ta Australian Open ta bana Ashley Barty ta lashe gasar ne karon farko a tarihi bayan da ta doke 'yar kasar Amurka Daniel Collins a wasan karshe ta bangaren mata ta gasar a yau Asabar Barty wadda yanzu haka ita ce mace ta farko a duniyar tennis ta sami lashe uku daga cikin manyan gasannin tennis na Grand Slam hudu bayan da ta sami lashe gasar French Open ta shekara ta 2019 a bara a gobe Lahadi ne kuma za a fafata wasan karshe ta maza ta gasar tsakanin Rafael Nadal da kuma Daniel Medvedev Nadal dan kasar Spain mai shekaru 35 na fatan kafa tarihin lashe manyan gasanni 21 domin zarta abokan takararsa da suke da manyan kofuna 20-20 wato Novak Djokovic da kuma Roger Federer waɗanda duk ba su sami damar shiga gasar ta bana ba Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Abuja Nigeria
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haili wanda ya hada shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya